daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci Cikin shirin namu za ku ji cewa kungiyar kamfanonin da ke buga birai ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi wa fulawa a ƴan kwanakin nan ba kamar yadda aka saba ko na daren asabar muna tafi da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin jawabai daga dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya
assalamu alaikum masu saurare ga labaran jaridar Washington Post ta ruwaito cewa jakadan Russia a Amurka ya gaya ma jami'an da ke gaba da shi a Moscow cewa ya tattauna da Attorney General din Amurka Jeff Sessions bara kan batutuwan da suka shafi yakin neman zabe a gabanin zaben shugaban kasa sabanin abinda Sessions din yace jaridar ta ruwaito wasu jami'an Amurka na da na yanzu a labarin nata suna cewa jami'an leken asirin tsaron kasa sun tatsi tattaunawar jakada Sergey Kislyak da jami'an wato da jami'an da ke gaba da shi game da ganawar sa da Sessions Shugaban Amurka Donald Trump ya yitar da yawan kwarmata muhimman bayanai yana mai cewa kar a daina yin wato a daina wato a kawo ƙarshen wannan aikin wanda a cewar sa na barazana ga tsaron ƙasa Wata yarinya ta mutu sannan wasu mutane 17 sun samu raunuka a yau din nan Asabar lokacin da wani gurneti ya tashi cikin wasu mutane a sansanin ƴan gudun hijira a yankin Sul na Somalia a cewar wani jami'in yankin a hirarsa da muryar Amurka wani yaro ne ya dauko wani bomb din da bai fashe ba daga wani wurin da ke daura da sansanin ƴan gudun hijiran ya kawo cikin ƴan gudun hijira da ke hutawa karkashin wani itaci inda ya shiga wasa da bomb din ana nan sai bomb din ya tashi ya raunata mutane 18 wata yarinya ta mutu akan hanyar zuwa asibiti a cewar Khalid Muhammad Ali babban jami'in ƴan sanda na yankin na Sul sansanin ƴan gudun hijiran inda al'amarin ya auku a ƙauyen Ari Adele ne dake arewa da Lasana headquarter yankin sansanin na dauke da ɗaruruwan iyalai waɗanda suka rasa dabbobin su saboda tsananin fari a Somalia To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaki mai suna USS Gerald R. Ford wanda aka kera da fasahar zamani akan dala kusan biliyan 13. Wanda ake wato a cewar shi Trump din jirgin ya aika da sako mai nauyin ton 100,000 ga duniya kuma zai sa abokan gaban Amurka su kadu sosai da tsoro bayan jinkiri na tsawon shekaru 3 da kuma ƙarin biliyoyin da aka kashe Trump ya danka kammalallen jirgin daukar jiragen yaki mai aiki da karfin nuclear irinsa na farko a duniya ga rundunar sojin ruwan Amurka a wata tashar su da take Norfolk a jihar Virginia dake kudu maso gabashin kasar. Nadin wani sabon daraktan sadarwa a fadar White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa wani fitaccen dan kasuwa mai suna Anthony Sakarmuchi matsayin jagorar wato fannin na sadarwa wannan ya sa sakataren yada labarai ko mukaddashin daraktan sadarwa din James Spicer yayi murabus
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC To madalla kungiyar kamfanonin da ke buga birai ta arewacin Najeriya ta yi barazanar tafiya yajin aiki. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsar daga Mina ya hado mana da wannan rahoto.
Kungiyar kamfanonin da ke buga biredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye karin farashin da aka yi ma fulawa ba a ƴan kwanakin nan. A yanzu dai dilolin da ke sayar da fulawar a yankin arewacin Najeriya sun mayar da farashin buhu guda na fulawa akan naira 14,500 a maimakon naira 9,010 da ake sayar da shi a cikin makonni biyu da suka gabata, al'amarin da masu buga biredin suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali. Alhaji Lawali Muhammad, shugaban kamfanin Shukura Bread a nan jihar Niger, wanda kuma shine mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar masu kamfanonin biredin a yankin arewacin Najeriya, ga abin da yake cewa:
mun kuma yi hakurin da ya kamata mu yi, amma ana neman a kai mu bango akan wannan, ba masu mai karin kudin biredi duk karin da aka mana na fulawa da shuga, masu biredi ba su kare kudin biredi ba arewacin Najeriya. To amma yanzu kallalle ne za mu dauki mataki, ko dai dilolin nan su cire wannan mugun abu da suka sanya neman gallaza mu mutane.
Yanzu me kuke so a yi?
Ya abinda muke so a yi shine wanda ke da alhakin waɗannan abubuwa da ci maka da kuma abin da ya shafi batun maganar transport din nan, domin idan mu muka dauki mataki masu biredi muka je yajin aiki, ko kuma muka ƙara ma biredi kuɗi kamar yadda aka ninninka mana wannan ƙari, to mutane za su shiga wani hali, domin abin da nake amfani da shi kenan. Shi yasa muke kirar ƙwarar miliyan akan a yi dubayya akan wannan abu, wanda ke da haƙƙin da su duba kafin mu dauki matakin da za mu dauka, don mu ba masu matsan al'umma.
Yanzu to akwai yiwuwar ku tafi yajin aikin idan ba yi wani abu ba?
Yana iya yiwuwa idan abu ya ci gaba haka.
To sai dai ɗaya daga cikin dilolin da ke sayar da fulawar a nan jihar Niger, Alhaji Abubakar Magaru, ya ce tashin farashin kuɗin motar da ke yi masu dakon kaya daga Lagos zuwa arewacin Najeriya a sakamakon karewar gadar ta Tabu shine dalilin ƙara farashin kuɗin fulawar a yankin arewacin Najeriya, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Niger, Alhaji Ibrahim Sarki Kuta, ya yi bayanin dalilin ƙara farashin dakon kayan.
Ya zama tilas ne ya ƙaru, don in ka lura ka tashi daga Lagos kana son ka je Kano, to ka duba fa sai kai zagaye nan, ko da za ka yi madadin full tank ɗaya zai kai ka, to a yanzu ne sai ka sha full tank kusan so biyu ko so uku kafin ya kai ka zuwa Kano. To ga inda maganan ƙari ya shigo kenan.
Biredi dai na ɗaya daga cikin muhimman abincin da akasarin 'yan Najeriya ke amfani da shi a matsayin ci maka. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka riƙe makamanka ita za ta ce.
A gai da Mustapha, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Ifeanyi yi wace Ciku, wani ɗan ƙabilar Igbo da aka haifa a Kano, kuma shekarunsa na haihuwa 39, da kuma Malam Muhammad Muktar Ɗanbatta, wanda shi kuma ya shafe kimamin shekaru 20 yana zaune a jihar Rivers, domin tattaunawa masu neman a kafa ƙasar Biafra da kuma waɗanda suke sa a kuriyan ƙabilar Igbo daga arewacin Najeriya. Ga dai kiran da Ifeanyi Okechukwu ya yi wa 'yan Najeriya.
To, abin da nake so in ƙara haska mutanen da kuma musamman mutanenmu mu Igbo, ina so in kai ga kowa a zo a yaji musamman yi aiki, a kawo mu suna together, ubanmu ɗaya kasanmu ce, babu wanda ya zo daga wani kasa, ni da Hausa da Inyamurai sun kasan Najeriya tamu ce. To, idan ba mu zo mu dawo suna mu haɗa kanmu ɗaya, mu yi abin da ya kamata a yi, ‘yanmu ce, kasanmu, ai, ba za a ji daɗi ba. So amma idan aka zo ana ce wannan yana da kabila daya Bahaushe wannan kabila yo kuma ko addinin wannan addinin Kristan da addinin Musulunci ai ba za mu gane abin da yake faruwa mu wata da gudun wannan abubuwa a gefe mu zo mu zauna a mutu hada kan ce zo a cece al'umma ta Najeriya wannan bawa Allah nan da kan mu mun kusa muna jin hankalin ka cewa wannan abin da ya dauko da wannan kwangilan da ya dauko ba zai haife masa damu ba sai ta zai kawo masa idan kuma wannan rigiman da yake so tona idan ya tona shi ina mai tabbata masa cewa zai kare a kansa a wani akan tun wanda bai san bai gani bai ji ba zai kare a kansa ba sai a kansa wanda ya dauko ilimin wanda ya dauko shi zai kare a kansa ina kira mutanen mu ku fito kowa zo a hada kai da Bahaushe da Igbo da Yarbawa mu ba mu ɗaya ne babu wanda ya zo daga wani kasa mu a Najeriya ake haife mu mu kuma a Najeriya duk abin da za mu yi a Najeriya za mu yi shi let us live peace and the unity shi ne kake mu na Najeriya peace and the unity shi ne abin da in Najeriya a zo a hada kai manta da Igbo da Bahaushe da Hausa kuma ina ba da shawara game da gwamnati na Kariya ɗin Tsaɗo tun wanda zai kawo mana a ragaze a Najeriya ya kamata tun san mutum ɗaya bai sa gwamnati ya kamata duk wanda zai kawo mana rigima da abin nan su kama shi su yi maganinsa su hukunci daidai abin da ya yi kwamitin da ofin da ya kwamiti da yana kira dan Allah a zauna lafiya da ya fi kyau. Zaman lafiya ya fiye zaman ta karfe ne shi ne abin da nake kira kuma za a ba ni dama zan yi magana a kan iyali na to ina kira ina ko ndi boni ile na Nigeria let us reason together ka yi biya ni buru kofu dukkan kwazisa ka yi ne ka Nigeria yi buru kofu ofise na Naija Hausa and the Igbo and the Yoruba the full age ya ile obro that na ayo nwaayi were ogo na mgbasati media obodo ayi Nigeria oga ya ya ahu so woke na ndozo ka ana ma yogi were dise Biafra ile iwepute wosaya by the corner ya kemegene kebi do Nigeria ka Nigeria buru obodo age di e mark the whole Africa word. So please and please, my people, my fellow people, Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and a sister. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So peace and peace. Thank you.
To Malam Muhammadu Musa Danbata kai kuma me zaka kara?
Na ji kike ko ina kira ne ga shugabannin mu.
Eh.
Yi tsoron Allah. Yi mana adalci. Rashin adalci yakan sa talaka cikin zulumi har a sai shi da abin da yake ya kawo wa ita da mai tsaye. Rashin adalci yakan sa talaka ya hangi abin da mai tsaye ma ke hanga ba. Shugabannin mu na kasan Ibo yi tsoron Allah to ya ɗansu magana to a gabanin mu na arewa yi tsoron Allah shi mun shige mun da adalci shi nuna wa samarin mu gaskiya ce ariya ce a gaban bancin siyasa a gaban bancin addini misali in ga za a samu shi a gabanin mu na Inyamurai ina even wato an yi matasa ɗan asalin wasu gudun abin nan shi ne Najeriya ina sa su cikin gwamnati su nuna musu cewa a nan aka haife ka ɗan ƙasa ne kai Najeriya ta mu ci a tafi da su yadda ake yi a arewa ina gani in aka haka an samu zaman lafiya eh kenan na biyu gabanin addini su ma su daina kawo addini cikin siyasa su daina bari ana siye su ana amfani da su ana ciwo addinin su mutunci da musulunci da kirista duk ana amfani da su ana cikin harkar siyasa in muka cikin muka tsoron Allah muka kawar da wannan matsaya a siyasar kawai mu tsaya cewa mu ɗan Najeriya ne sun tsaya mu tsoro mu guda uwan mu dai uban mu daya ba mu da wata kanta Najeriya muka tsoron Allah muka mutum mu Allah muka tsaya kan wannan tubali insha Allah za a samu zaman lafiya a Najeriya har ma mu zama abin sha'awa ta duniya in ma kun gina ake badawa domin a zo har ga samu ayi hausa da take kan mugu ya daji idan gari ke shiga gulihin ba da gurbi dan kun gina ne yazo a watar da kun gina da ya karbo na gurbi zamu yi nasara amma zaka zo ka sani mu kan mu a hadi ka taba arewa kanka hadi ka taba nan kanka hadi ba ma maganar arewa ko kurancin Najeriya ka zo Najeriya ka samu kanka hadi kina zaka fara kaga ba zaka yi nasara ba dole ka mirawa idan kun gina ku din su ko ku goma su ka kasa in muka samu wannan yiwon wannan insha Allah rabi ba America ba ba England ba duk inda ka zo mutum ko waya yake yiwa kasar Najeriya kana ina usi ka shi kuce a ina Sokoto ni take Sokoto a sinata nake na ma sai gida ana kai mu kari kana ina ina dan batun da dan kana ina ina fata ku ai alhamdulillah fata ku lafiya lafiya kin ga babu yadda za a yi mutuni ko yin mini ke ciku ko isani da mutum wanda manar fa yayi nasara wannan bai samu ba sai mun hada kashiya ga wannan mun hada kansu su kuma su gaba da adalci mun rungu mu juna sun ga mana cewa ba mu da wata kasa sai Najeriya ko ba mu ganin ba Hausa ko Inyamuri ko Yarbi a Najeriya America ne America da nake da kimi dan America in ya wari ne yake ce America first kafin ma wata addini akwai yaro duka da dama a America abu da kuma jaci akwai wani black America ko a America sai saboda haka mu ma Najeriya mu koyi wannan ba mu koyi siyasa su kawai ba a mu koyi aƙidar su Najeriya first in muka yi haka insha Allah rabbi za mu zama kasa ba ma zaman lafiya ba sai mu zama abin sha'awa ga kasashen saboda kasashen Africa da ma duniya baki daya wani shi ne kiran da yake wa shugabannin mu da mu matasa da shugabannin mu na addini mu tsoron Allah mu rungumi kadara abinda Allah so kamana duk wanda Allah ba shugabanci mu bi shi shi Allah ya zaba ba karfin sa bane ba yin sa bane ba karfin na bane ba karfin wancin mun a'a Allah shi ya zaba
to kuma ka san
wani shi ne shawara da zan bayar
yau ka san kuma masu iya magana sun ce sai da zaman lafiya ma kasa za ta ci gaba
kware da gaske
eh to mallam Ifayu da mallam Muhammadu Muktar nagode da kuka samu dama kuka zo wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya nagode muku
kuma haka alhamdulillah mun gode Allah ya saka alheri Allah ya kuma zaman lafiya
amin amin sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
a gaida da jami'ai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Solomon Dalung ya ce shugaba Buhari ya samu sauki kuma yana gab da dawowa Najeriya kazalika ya ce san ba gaskiya bane labarin wai Buhari zai musuluntar da Najeriya
magana ne na mutane waɗanda suke neman mulki karfi da yaji wannan mutumin gwamnatin da ya kafa Krista sun fi musulmi yawa a cikin Minnesota mai son musuluntar da Najeriya kenan
PDP ta yi babban taro na farko bayan nasarar makarfi a kotun koli Abdul Ningina committee ya ce jam'iyyar ta farfado
za mu yi fito na fito da kowace jam'iyya take Najeriya na tabbatar da wannan
minister mata Aisha Alhassan ta kai ziyara APC da PDP don buƙatar karkarawa mata dama a siyasa ziyarar PDP ta bar baya da kura Hajiya Wagana ta committee zartarwa ta ce ba laifi bane haka
ni ban ma yadda da akan cewa dan wani yana APC ko yana wani political party ba za mu hadu akan al'amarin mata mu hada kai ba
yayin da gwamna MA na Bauchi yayin garin Bawla gwamnatin sa PDP ta jigawa ta dage sai an maimaita zaben ƙananan hukumomin jihar don umarnin kotu kamar yadda lawyer jam'iyyar Yakubu Ruba ke cewa
mun neme su a jihar Jigawa dan mu ba su sambaci ba mu same su ba
Nasira da Malik Hamirar Amurka daga Abuja Najeriya.
Ku bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambarga cikun daga Kaduna da kuma Rabaran Ibrahim Usman daga Katsina ga Sheikh Rigacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambari Gachukun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutun yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne, amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to zaka ga cewa an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu kabilu da kabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiya. To da je anso zakkar sai anso su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya? Dan ne mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shima rabarin Ibrahim Usman ya ce,
to jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya, ni rabarin Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina, ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. To ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa, domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa, amma gwamnati idan muka duba ita kadai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu ƴan Najeriya, Muslims da Christian, muna da imani ga Allah madaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu, muna da guri da manufa, mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu, Allah mai iko yayi aikin sa a samu mutane waɗanda suke da kishin kasan nan waɗanda suke da kishin kasan nan da za su hada hannu tare su yi aiki wanda zai bada hadin kan kasan nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abinda zai bada ci gaban wannan kasa salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zababbu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da ɗan majalisa domin su tsaya su yi wa kasan nan aiki Allah kuma zai musu sakayya saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abinda zai sa wannan kasa tamu ta zauna lafiya salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta kasan nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su waɗanda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Kamaru ta ce ta shirya tsab domin karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 duk kuwa da karin yawan kasashe a gasar da aka yi hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana a ranar Alhamis cewa ta yi karin kasashe da za su fafata a gasar daga 16 zuwa 24 baya ga sauya lokacin buga gasar daga watannin Janairu da Fabrairu zuwa watannin Yuni da Yuli Karin yawan kasashen ya sa a can baya an yi tababar ko kasar ta Kamaru za ta iya ci gaba da shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar to amma shugaban hukumar kwallon kasar Tombi Roko Sidiki ya ce ba gudu ba ja da baya a dai bangaren kuma an sami karin yawan shugabancin hukumar kwallon kafar Afrika wato CAF inda yanzu kwamitin zartarwar hukumar yake da membobi 23 a maimakon 15 da ada yake da su duk da yake a can baya akan hada da ƴan majalisar hukumar FIFA na Afrika to amma ba su da yancin yin zabe wanda a yanzu aka ba su wannan damar bayan jefa ƙuri'ar sauya fasalin hukumar da aka yi a wani babban taron ta a kasar Morocco an cire Zanzibar daga jerin sunayen membobin kasashe na hukumar kwallon kafar Afrika wato CAF watanni hudu bayan da aka amince da shigar da ita a jerin shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce dama an sanya ta ne a haramce domin ko sashe ne na kasar Tanzania kuma ba zai yiwu a yi hukumomin kwallon kafa biyu a kasa ɗaya ba Ahmad ya ce ba za su ayyana Zanzibar a matsayin kasa ba domin ko kungiyar hadin kan kasashen Afrika ta AU da majalisar dinkin duniya ne kadai yake da hakkin yin haka dama can hukumar kwallon duniya ta FIFA ta ki ta karbi Zanzibar yanda hukumar CAF a karkashin Isa Hayatu ta bata matsayi a hukumar ita ko kasar Zambia ta janye daga karbar bakuncin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirika ta matasa yan kasa da shekaru 23 ta shekara ta 2019 kasar ta Zambia ta sami lashe damar karbar bakuncin gasar tun a shekara ta 2014 to amma kuma a yanzu ta ce ba za ta iya ba saboda matsalar tawayar tattalin arziki da take fuskanta tuni da hukumar kwallon kafar Afirika ta bude kofa ga wasu kasashen da ke bukatar karbar bakuncin gasar a turai kuma zakarun gasar Premier ta Ingila wato Chelsea tare ta ba hannunsa yan dan wasan gaba na Real Madrid Alvaro Morata kontaragin shekaru 5 akan kudi fan miliyan 80 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to a gaida Murtala masu sauraron mu da wannan ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Chuba Hero Dodo ne wanda hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muku kwana lafiya assalamu alaikum